sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Laraba 8 ga watan Maris din shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji yadda wata gobara ta lakume wata kasuwar sayar da kayan motoci da latroni a jihar Lagos. A jamhuriyar Nijar kuma za wasu mayakan Boko Haram ne suka mika wuya a yankin Difa mai fama da rikicin ƴan ta'adda. Muna kuma tafa da rahoto na musamman kan siyasar jihar Katsina, shirin da muke kawo muku na musamman a rabakacin kakar zabe da ake ciki a Najeriya. Kazalika muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma bari mu fara matsawa gefe domin Aisha ta kawo mana labaran duniya tukuna.
Masararo assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Yau Laraba shine ranar mata ta duniya wanda taken na bane mai da hankali akan bukatar yi wa mata adalci, ranar da ake bikin ta kowace shekara tun daga shekara ta 1911 domin yakin nema wa mata ƴanci. Rana ce da mutane a ko ina suke yin alfahari da irin nasarorin da mata suka cimma a haɗin duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta mai da hankali akan shirye-shiryenta na ranar na bana akan mahimmancin kare ƴancin mata da ƴaƴa mata a kafafen sada zumunta da kuma yin aiki don ganin cewa an cike gurbin baiwa mata damar cimma nasara a fannin kimiyya mai mahimmanci. Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce a duk faɗin duniya akwai kimanin mata miliyan 259 da ba sa samun damar shiga intanet fiye da maza. Kana rashin samun dama da kuma tabbacin samun kariya akan internet yana hana su yin zarra bangaren kimiyya wanda zai ba su dama da su a wannan fage. Ministocin harkokin wajen kasashen tarayyar Turai a yau Laraba sun hallara a Stockholm domin dada matsi kan ƙara samarwa dakarun Ukraine ƙarin makamai, wanda shi ya kasance kan gaba a jerin abubuwan da za su tattauna. Da yake ganawa da manema labarai a gabanin taron, ministan tsaron Estonia Hannu Pevkur yana mai ra'ayin cewa kasashen na Turai su haɗa hannu domin samar da kuɗi a siyowa Ukraine makamai, inda ya jaddada cewa wannan mataki zai bunƙasa ƙarfin masana'antun sannan zai taimaka wa tsaron tarayyar Turan nan gaba. Shugaban manufofin tarayyar Turan Joseph Borrell ya faɗa wa manema labarai cewa bugu da ƙari ƙoƙarin haɗin gwiwa domin faɗaɗa masana'antar tsaron EU ya kamata mambobin EU su samarwa Ukraine makamai cikin hanzari a mataki na wucin gadi daga abin da suka mallaka a yanzu. Borrell ya ce za a iya aika duk abin da ya sauwaka yanzu cikin 'yan makonni. Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Laraba ta ce kuntatawa ƴancin mata da Taliban take ya sanya kusan dukkanin matan sun kasance garkame cikin gidajensu, lamarin da ya sanya Afghanistan kasancewa ƙasar da ke kan gaba wanda aka fi yi wa mata danniya a duniya. Wannan jawabin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi don zagayowar wannan ranar ta mata ta duniya ya biyo bayan da mata 'yan raji suka fito kan tituna a rana na biyu domin kalubalantar matakin Taliban na hana mata neman ilimi da yin aiki. Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya a Kabul, Rosa Otunbayeva, ta yi gargaɗin cewa kamen da gwamnatin Afghanistan take yi wa mata 'yan raji zai dakushe damar ƙasar na farfadowa daga yakin da aka kwashe shekaru ana yin sa, kana zai kuma jefa 'yan ƙasar cikin talauci na tsararraki. Zai kuma daɗa nesanta Afghanistan daga 'yan ƙasarta da ma sauran duniya baki ɗaya, jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce. Daga cikin ƙoƙarin kudancin Turkiyya na farfadowa daga ibtila'in girgizar ƙasar da ta auka mata a watan jiya, da dama mutane sun ɗora ayar tambaya akan rushewar sabbin gine-ginen sakamakon girgizar mai ƙarfin maki 7.8, inda wasu injiniyoyi suke zargin ƙudurorin gwamnatin ƙasar ta Turkiyya. Tilin baraguzan kankare da ƙarafan da suka murkuɗe ne ya mamaye gefen titunan kudu maso gabashin Turkiyya, inda girgizar tafi ƙarfi. Ya zuwa yanzu dai akwai gawarwakin da suke ƙarƙashin baraguzan. Sama da mutane 45,000 ne suka mutu a girgizar ƙasar a Turkiyya, yayin da aka yi ƙiyasin waɗanda suka mutu a Siriya sun kai mutum 6,000. barnar ta karaɗe gundumomi 11 a Turkiya, sannan a hankali ake kwashe miliyoyin 10 ɗin baraguzan gidajen, amma har yanzu ba a daina tambayar ba. Daga ƙarshe, Firayim Ministan Australia Anthony Albanese zai kawo ziyara Amurka nan ba da jimawa ba domin ganawa da shugaban ƙasar Joe Biden a daidai lokacin da rahotanni ke nuni da cewa shugabannin biyu za su bayyana wani haɗin gwiwar tsaro wanda ya kunshi ƙasashe uku da suka haɗa da Australia, Burtaniya da Amurka wanda aka sanar da farko a shekara ta 2021. Firayim Minista Albanese ya faɗa wa manema labarai a yau Laraba kafin ya nufi India cewa zai kai ziyara Amurka bayan ya kammala ziyararsa na kwanaki uku a ƙasar da ke kudancin ASEAN, sai dai kuma ya ƙi tabbatar da wani rahoton da wani jaridar Sydney Morning Herald ya wallafa. Ya ce Biden da Firayim Ministan Burtaniya Rishi Sunak za su gana a San Diego a ranar Litinin mai zuwa.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bayan tashin wata gobara a wata kasuwar da ake sayar da sassan motoci ko spare parts, rundunar 'yan sandan jihar Lagos a Najeriya ta ce ta kaddamar da bincike kan abin da ya haddasa gobarar wacce ta tashi da safiyar yau Laraba. Wakilin mu a Lagos Babangida Jibril ya aika mana da ƙarin bayani.
Rundunar 'yan sanda a birnin Lagos ta fara gudanar da bincike domin gano musabbabin wata gobara da ta tashi a wata kasuwa da ake sayar da kayayyakin motoci, kasuwar da ake kira Akere Motor Spare Parts Market a birnin Lagos. Tunda sanyin safiyar yau ne dai gobarar ta tashi, to sai dai kuma ba tare da bata wani lokaci ba, 'yan kwana-kwana tare da haɗin gwiwar rundunar 'yan sanda da ke kusa suka kashe wannan gobara da ta kone shaguna da dama. A wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Lagos Benjamin Hundai ya aiki wa manema labarai ya bayyana cewa an gano gawar wani ne mutum mai shekaru 65 wanda kuma aka tabbatar cewa yana ɗaya daga cikin masu gadi a wannan kasuwa. Ko da yake tuni aka fara yada raɗe-raɗe ko jita-jita game da dalilin tashin wannan gobara, to sai dai kuma rundunar 'yan sandan Najeriya Reshen Jihar Lagos ta yi kira ga 'yan Najeriya da su guji yada jita-jita. Kawo yanzu ana gudanar da bincike kuma ba a kama wani bisa zargin haddasa gobara da a wannan kasuwa. To kome mazauna kusa da wannan kasuwa ke cewa gaba da wannan gobara ga dai wani shugaban al'umman Hausawa da ke Marin Beach a Papa Lagos.
Sarkin Marin Beach a Papa Lagos. To an ce tun da fara gobarar tashi ta cire dukiya da yawa, suna sai da kayan mota da rediyo da spare part na motoci, kuma suna gyaran motoci, suna sai da suna yin gwangwan na motoci wurin suna da yawa.
Ita ma dai a ɓangaren ta gwamnatin jihar Lagos, a cewar gwamnan jihar Babajide Sanwo-Olu, gwamnati za ta gudanar da bincike domin gano musabbabin aukuwar wannan gobara. Tuni shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aike da saƙonsa ga 'yan kasuwa a sanarwar da kakakin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ya rattaba a Nuhu Abuja. Shugaban Buhari ya bayyana alhininsa ga 'yan kasuwa da sauran al'umma da wannan gobara ta shafa, tare kuma da yin kira ga hukumomin da abin ya shafa su ɗauki ƙwararren matakai na kawo ƙarshen aukuwar gobara a kasuwannin Najeriya. Babangida Jibril, muryar Amurka daga Najeriya.
To a Najeriya har ila yau matsalolin da suka biyo bayan zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin tarayya sun tilasta magabata tsoma baki domin jawo hankulan 'yan siyasa akan buƙatar zaman lumana a zaɓukan da ke gaba. Wannan na zuwa ne lokacin da mai alfarma sarkin Musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar ya haɗa 'yan takarar gwamna da wasu manyan 'yan siyasa wuri ɗaya domin jan hankalinsu kan zaman lafiya. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
A lokacin zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na tarayyar Najeriya da aka gudanar, an samu yamutsi a wasu jihohi da ke kudu da ma arewacin Najeriya, abinda ya mummunan tasiri ga sakamakon zaɓuka a jihohin. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya lamarin haka yake, abinda ya haifar da sai cece-kuce da zantuka masu zaburar da jama'a ga tare da fitina a lokutan zaɓe. Bisa ga yadda 'yan siyasa ke rura wutar fitina, ya samu hukunta suka ɗauki matakai na tabbatar da zaman lumana. Mai alfarma sarkin Musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ya zaunar da 'yan takarar gwamna wuri ɗaya tare da muƙarabansu domin tattaunawa da kuma jan kunnensu a kan zaman lafiya a lokutan zaɓe.
Ya kamata mu matsayinmu na shugabanni na kowa ya kowa mu ƙara zama da kuma tattauna
su fita gare ku kan a kuma tabbata da wata tsini domin su gyara domin da kuma ta ce kuwa suna fada da juna muna nuna wani kusan waye da zama gwamnati ta fito ba ko mutum da gwamnati ba ko wani abu da mun sani da ba a zuwa ma neman su da ba a zuwa kalfe ko da mana gida kuma da bana nan nan ba na fi su mutum kun ga yadda muke aiki gana a gana a gana to muna cikin nan ba ta kuci muna zuwa muna gyara abubuwa
wannan na zuwa ne lokacin da jami'an hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC dake Sokoto wadanda suka karbi jagorancin hukumar bayan dakatar da commissioner ta a Sokoto suka ce sun shirya tsafi domin gudanar da sahihin zabe manjo general AD alkali mai ritaya shine ya maganta
to abun da kawai nake son ku ko ku Sokoto ku magana wa yaran su da sauran political parties su yi abun da kamata su yi da Allah kan su kawo tashi biki kuma state agencies fa suna nan a shirye duk wanda ya laifi muna nan za mu kama shi mu kai shi ga hukuma kuma dole ku kunta shi ina sa mai da laifi so ba wani abu kar a ji tsoro ko ya fita yayi zabe 11 March 2023 na kan shirye
gamayyar rundunar jami'an tsaro ma tana kan gudanar da shiri na ganin ayin zabukan cikin lumana Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto Riya
to kimanin mayakan Boko Haram 40 ne suka mika wuya ga hukumomin jihar Difa a jamhuriyar Niger bayan kiran da hukumomi suka yi wa mayakan na su aje makaman su domin samun kulawa ta musamman a wata cibiyar gyara hali da ke jihar ta Difa ga Abubakar Isa da karin bayani a wannan rahoto da za ku ji
a cikin dai mayakan na Boko Haram 40 da suka mika wuya akwai mata 13 da kuma kananan yara 16 an kuma gudanar da bikin karbar su ne a garin Geskeru dake tazarar nisan kilometer 35 a gabas maso kudancin birnin Difa wani committee na musamman da hukumomin jihar Difa suka kafa domin karba tubabbun ƴan Boko Haram shine ya karbi waɗannan mayakan na Boko Haram Abba Gana wakil Malam Gana na ɗaya daga cikin mambobin wannan committee
a yanzu haka a Jifa commune akwai mata 2 da yaran su 4 wanda jiya da dare police din sun dauke shi a gidan inda sun zo sun kawo kansu bayan wannan kuma a yanzu haka muna zamanin nan a garin Dogo suna nan ehe yanzu ma gwamnati yana nan ga shiri ne je kai musu abinci a Geskeru ma akwai su a gidan mai garin Geskeru NCDC diska ta mu shi haka ne to wayanda ba su zo ba kiran da zamu yi musu muna roƙon su su bar wannan abu da suna yi su zo mu gina kasanmu cikin kasanmu zaman lahiya a yi ta wa'azi wanda ba su yi niyan zuwa ba Allah ya sa su bi sawun ɗan uwansu
a dai cikin shekarar 2017 ne hukumomin jamhuriyar Niger suka yi kira ga mayakan na Boko Haram na ganin sun mika wuya domin a kula da su a wata cibiyar gyara halinka da ke garin Gudumariya a cikin jihar ta Difa kawai yanzu dai mayakan na Boko Haram kimanin 600 ne suka amsa wannan kira na hukumomin Niger to sai dai tubabbun ƴan Boko Haram din sun yi kira ga hukumomin na Niger na ganin sun kara daukar matakan kyautata musu rayuwa Malam Kyari-Kyari shine shugaban tubabbun ƴan Boko Haram
ba zuwan su din ba gwamnati ya ringa kula da mutanen da sun sha wahala yanzu ma suna cikin kuncin wahala kasan na darin ne ai musu kula mai kyau inda an yi musu wayan su ma dewa suna zo akan ba kula da su bane ba su zo dewa ba har yanzu nawa ne mutane suna so su bar wajen nan ga mutanen da an dawo suna tashin wahala
hukumomin jiha ta Difa sun bayyana cewa har yanzu kofar su na bude domin ci gaba da karbar ƴan Boko Haram din da ke bukatar tuba Abubakar Isa sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger
har yanzu kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to albarkacin kakar zabe da ake ciki a Najeriya ga wannan rahoto na musamman da Sani Sha'ib Malamfashi hada mana yau kuma za mu tabo tarihin siyasar jihar Katsina ne
Laka kabar kuka kuri'ar ta yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka laka kabar kuka
an girgiro jihar Katsina ne a shekarar 1987 Alhaji Sayyid Barda shine gwamnan farko kula na farko ga jihar to amma lokacin da mulkin demokradiya ya kankama a Najeriya PDP ta mulki jihar tsawon shekaru 16 kai tsaye yayin da APC dake mulki yanzu take cika shekaru 8 bisa karagar mulki A yau APC da PDP su ne manyan jam'iyyun da ke kan gaba a jihar. APC dai a yanzu ta tsaida Dr. Dikko Umar Rada dan takarar gwamna, yayin da PDP kuma ta tsaida Sanata Lado dan mulki dan yi mata takarar gwamna. Da tafiya ta fara yin nisa bayan an ida fidda gwani, PDP ta samu mishkila har ta rabu gida biyu, kashi guda karkashin tsohon gwamna Barista Shema, gudan kuma karkashin Sanata Lado dan mulki wanda ke takara. Lamarin da ya bayyana karara. An ce Katsina, sai ce sai wanda Shema ya ce a yi, shi kawai bangaren dan takara Komi Sat ne. Kodayake dai APC na da nata matsalar, amma an yi shi Salim Ali ne domin wanda ke da ya ji amai ba daidai ba a jam'iyyar, da shi da ayaransa tuciya suka yi daga jam'iyyar. Saboda haka nasu sai dai in wannan ya yi jawabi wannan bangaren kuma su mai da martani. Duka jam'iyyun biyu sun amince cewa babban matsalar Katsina ita ce rashin tsaro wanda ya dakushe karsashin aikin noma, kiwon dabbobi da kuma kasuwanci. Saboda haka ɗan takarar biyu kowa yana alwashin kawo ƙarshen rashin tsaro a jihar. Bana a karan farko, jihar Katsina na da mata biyu da suka fito takarar majalisar dokoki ta jihar. Ga ni tare da guda daga cikinsu.
Sunana Hawwal Lawal Jibrin. Gaskiya abinda ya sa na shiga cikin wannan takarar siyasa, ganin yadda ake barin mu mata baya, mun san cewa mata suke zabe, shi yasa na ce ya kamata akalla akwai wakilci na mace a cikin majalisa.
Kila ba ki rasa wasu dalilai da abubuwan da kike son in kin je ki gabatar, kamar me da me?
Ciwon mace sai mace. Na ɗaya dai za mu taimaki iyayenmu mata, ko jawara ko wadda ke da aure, domin samu musu da abin yi. Sannan na biyu, ƴaƴanmu mata wanda suke tallace-tallace, rashin makaranta da kuma rashin abubuwan da za a taimaka musu. Sai ƴaƴanmu matasa wanda an sake su an basu sun zama ƴan shaye-shaye ba sana'ar yau. Sai matanmu kuke a sansanin ƴan gudun hijirar nan, ga an sake su ba wata kulawa da suke samu. To wannan abubuwa su nike su, Allah ya kai ni ga wannan taimaka mai na mata.
Siyasa sai da kuɗi. To ku mata kuna da ɗan rauni ta wannan fuska, kin fuskanci wannan?
To sai zan ce ina fuskanta. In aka zo maganar fita campaign, sai mun motoci, posters, to dole ne siyasa sai da kuɗi. Ku dai muna kira ga mutane, ƴan uwa da abokan arziki, a taimaka mana mu mata da cancantar da muke da ita domin ci gaban jihar Katsina.
Kowane irin rawa ya kamata mata su taka a zaben 2023.
Sunana Maria Kasim, state coordinator ta wata kungiya mai zaman kanta wadda ake kira NALOF. Muna kira ga mata da su fito a dama da su, kuma muna kira ga mata mu goya wa mata ƴan uwanmu da suka fito, idan mata ne za su kula da harkar tsaro a ƙasar nan.
Koya al'ummar Katsina suke kallon tsarin zaɓe da kuma fatansu?
Sunana Rabiu Abduruma. Ranar zaɓe ka daure ka je ka yi ka zaɓe abin da kake buƙata. Bayan an gama an fiɗi sakamakon zaɓe tun daga ingantattun hanyoyi, hukumar zaɓe ta fito da su ne yadda za a tabbatar da ƙuri'un jama'a sun yi amfani, to mutane su karɓi abin da aka bada sakamako. Babu tashin hankali, babu kashe-kashe da sauran yamutse-yamutse kamar yadda aka yi a 2011.
Ba san mace tuwo ba, Samiya ta kare. Sanshi Abu Malafashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Latino da Sardauna premium arewa na ku ince masoyi na gidan kansa yake kwana wai wayo ga yan baya sun face akan hanya biye wa zuciya roki na duniya.
Yanzu kuma ga labarin wasanni.
Thank you.
To yanzu kan ga labarin na wasanni.
Wasanni a takaice.
Kin mai koyarwa a Gandi Kotoko Orlando Valentin ya bukaci a rinka yin adalci a alƙalanci bayan kashi ke ɗaya da nema da sun kashe a hannun Hassan Oak a ranar Lahadi, wadda ya yi sanadi da ita Hassan ɗin ne sau biyu kenan tana ɗaukan kofin shugaban ƙasa shekara biyu jera. Valentin ya nuna rashin jin daɗinsa da alƙalancin da aka yi, yana mai faɗan cewar ya yi imani alƙalin wasan Jacob Adin tara bai yi cikakken alƙalanci ba, abin da ya yi sanadin faɗuwarsu. Alƙalai na da rawarsu da za su taka, ‘yan wasa na da nasu rawar da za su taka. To amma a matsayin alƙali ya kamata ka yi adalci, in ji shi. House of Oak ta ci ƙwallo da satin layi, sannan alƙali ya hana mana fanarati bugun daga kai sai gola. Wannan shan kashi ya sa Kotoko na bayan jagoran ligin Ghana Edwana Stars da maki biyar. Shugabancin kungiyar magoya bayan House of Oak na kira asalami coach Slavko Matic. An bukaci coachin ya yi nesa da clubin gabanin wasan ta da Asante Kotoko a ranar Lahadi a dalilin wani umurni na ‘yan sandan Ghana. Tun gabanin wannan wasa, wani sashi na magoya bayan clubin a ranar Juma’a sun ka hana coachin halartar wurin ɗaukan horonsu, ganin irin koma bayar da clubin ɗin ta rinka samu a karawarsu da Edwana Stars da kuma Great Olympics, inda duka sha kashi. Daga bisani Matic ya tafi hedikwatan ‘yan sandan Ghana, ya yi kara game da abin da magoya bayan clubin ke yi masa. Sai dai an tabbatar ‘yan sandan sun ba shi shawara ya nisanci clubin a halin yanzu. Abin da kenan ya sa a ranar Lahadi a karawar hasa da Asante Kotoko ba shi kan aiki. Chairman Committee National Child Test Elvis Kemanayesi a cikin wata hira ya yi tilda Allah wadai da Allah ya magoya bayan club, sannan ya bukaci hukumar club su amsa bukatansu na sallaman coaching. Tsohon ɗan wasan baya na Manchester City Michael Richards ya zaɓi Thomas Partey a matsayin ɗayan waɗanda yake jin za su iya lashe kyautar ɗan wasan kakannin na English Premier League. Ɗan wasan tsakiyar na Black Stars na haskawa ainin ya jagoranci Arsenal zuwa ga cin babban kambi. Tasirin Partey a cikin ƙungiyar ya taimaka ainin wa Arsenal ta kasance bisa teburin ligin da maki biyar gaban Manchester City da ke biye da ita. Richards ya yi imani mai shekara 29 zai kasance cikin waɗanda za su fafata don kyautar ta PFA kan ƙarshen kakan na bana. Thomas Partey, ɗan wasan Arsenal, zai iya samun gurbi tare da Ivan Toney, ɗan wasan na gaba na Brentford. Harry Kane ma na ci gaba da zira ƙwallaye a raga wa Tottenham. Su uku nan sun yi kankan kam injury. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwanul Lamkara Bas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
To kafin mu karkare shirin ga wannan sakon.
Alamar tarawa ɗaya, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar.
Alamar tarawa ɗaya, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar.
Alamar tarawa ɗaya, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar.
Wannan shine layin lambar da sashen Hausa na murya Amurka zai buɗe muku ko masu raranmu a ranar zaben Najeriya. Don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan zaben da yake gudana a inda kuke.
Za mu ba ku wannan damar ne a shirinmu na musamman na la'asar na awa daya da za mu gabatar muku a Asabar da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, karfe 3 agogon Ghana.
Dan haka a tuna da lambar alamar tarawa 1-2-5-6-5-5.
Kar ku manta da lambar alamar tarawa 1-2-5-6-5-5.
Lambar dai ita ce alamar tarawa 1-2-5-6-5-5.
Sai mun ji da kawurin ku.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
To yanzu kuma ga Aisha ta dawo da labaran duniya a takeice.
Mahmud a takaice ministan harkokin wajen kasashen tarayyar Turai a yau Laraba sun halarta a Stockholm domin dada matsi kan ƙara samarwa dakarun Ukraine ƙarin makamai wanda shi ya kasance kan gaba a jerin abubuwan da za su tattauna da yake ganawa da manema labarai gabanin taron. Ministan tsaron Estonia Hanno Pevkur yana mai ra'ayin cewa kasashen na Turai su hada hannu domin samar da kuɗi a sayo Ukraine makamai inda ya jaddada wannan matakin zai bunkasa karfin masana'antun sannan zai taimaka wa tsaron tarayyar Turan nan gaba. Yau Laraba shine ranar mata ta duniya wanda taken na bana ya mai da hankali kan bukatar yi wa mata adalci ranar da ake bikin ta kowace shekara tun daga shekara ta 1911. Domin yakin nemawa mata yanci rana ce da mutane a ko'ina suke yin alfahari da sarorin da mata suke cimmawa a al'ummomin duniya. Daga cikin kokarin kudancin Turkiyya na farfadowa daga iftila'in girgizar kasar da ta auka mata a watan jiya da dama mutane sun dora ayar tambaya akan rushewar sabbin gine-ginen sakamakon girgizar kasar mai karfin maki 7.8 inda wasu injiniyoyi suke zargin kudurin gwamnatin kasar ta Turkiyya tilin baraguzan karako kankare da karafan da suka murkuɗe ne ya mamaye gefen titunan kudu maso gabashin Turkiyya inda girgizar ta fi karfi.
Masu sauraro duka abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu wato da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 5 kenan agogon Ghana. Kada ku manta muna nan a kodayaushe a shafin mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, kazalika muna nan a shafin Facebook, Instagram da Twitter. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da Julie Leathers Gresham sai injiniyoyin mu Nelson da Kelly, ni Mahmud Lalo nake cewa mu kwana lafiya.